sashen Hausa da muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya a yayin da duniyar giza ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanku da wannan lokaci baba yako makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar a cikin shirin mu Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa da zabe ko naki amma duk sai bayan labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo shugabannin kasashen yammacin duniya sun yi tsokaci kan gwajin makamin nuclear nau'in ballistic mai tafiyar matsakaicin zango da Iran ta bayyana ta yi nasarar yi amma tare da yin takatsantsan shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa Iran ta yi gwajin makami mai linzami nau'in ballistic wanda zai iya kaiwa ga Isra'ila suna kuma aiki tare da Koreya ta Arewa matsayin da aka cimma ba ta da amfani Shugaba Trump yana nuni ne da matsayin da aka cimma a shekarar 2015 wacce ta bada dama aka dagewa Iran takunkumin tattalin arziki da aka saka mata domin ta daina shirin gina makamin nukiliyar nata. Kasar Faransa ma wacce tare da ita aka cimma matsayar ta mai da martani a wasanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ta fitar inda ta nemi Iran da ta dakatar da duk wani aiki da zai iya haifar da tarzoma a yankin. Isra'ila ma wacce kusan ita ce kasa da kode yaushe Iran ta fi mai da hankalinta akai ta bayyana gwajin makamin a matsayin tsokanar Amurka da Isra'ila da sauran kawayenta da fada. Wata girgizar kasa mai karfin gaske ta afkawa Mexico a jiya Asabar lamarin da ya tada hankulan jama'a yayin da kasar ke kokarin farfadowa daga girgizar kasar da ta kashe mutane kusan 400. Hukumar da ke kula da yanayin kasa ta ce sabuwar girgizar kasar ta kai karfin maki 6.1 kuma ta shafi wato jihar Oaxaca da ke kudancin kasar ta Mexico ne mai tazarar kilomita 360 daga babban birnin kasar wanda shi ma ya fama da girgizar kasa mai karfin maki 7.1 ranar Talata da ta gabata wacce ta halaka mutane a kalla 300. Hukumar da ke kula da aukuwar bala'i a kasar ta ce wannan girgizar kasar burkushin wacce aka gani ce mai karfin maki 8.1 a kudancin Mexico. Wacce ce sanadiyar mutuwar mutane tara wato mutane tare da barnata dukiyoyi da dama wannan bala'i na baya-bayan nan da ya auku ya tilastawa masu aikan ceto jingina ayyukansu a cikin hukumar da ke kare farin kaya a kasar ta Mexico wasu masana sun ce mai yiwa wata yar karamar girgizar kasa da aka ji a kusa da wurin da Koreya ta Arewa take gina makamanta ba gwajin makamin nuclear bane wani kakakin hukumar kula da yanayi ta Koreya ta Kudu ya faɗa wa kamfanin dillancin labarin Reuters cewa da a ce gwajin makamin nukiliya ne da an ji fashewar wani abu saboda haka muna ɗaukan wannan lamari a matsayin girgizan ƙasa inji kakakin hukumar ƙasa ce na mata ce ba gwajin makamin nukiliya bane duk da cewa gabanin hakan ta ce girgizar ƙasar mai karfin maki 3.4 da ta auku da misalin karfe 3:08 na agogon lokacin yankin wani abun fashewa ne ya tashi Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, al'ummar kasar Jamus ke kada kuri'unsu a zaben da ake tunanin shugabar gwamnatin kasar Angela Merkel za ta lashe a karo na hudu. Amma kuma akwai yiwuwar wannan zabe shine zai zamo karo na farko da jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiha za ta shiga majalisar dokokin kasar ta Bundestag a dama da ita tun bayan ƙarshen yakin duniya na biyu. Sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa jam'iyyar Merkel mai matsakaicin ra'ayin mazan jiha ta Christian Democratic Party ta samu rinjaye da kashi 34 cikin 100 a kuri'ar jin ra'ayin yayin da abokin hamayyarta Martin Schulz da jam'iyyarsa ta masu matsakaicin ra'ayin wato matsakaicin ra'ayin sauyi ta samu kashi 21 cikin 100 sai dai har ila yau akwai alamu da ke nuna cewa jam'iyyar Farad Alternative ko kuma AFD a takeice wacce ita ma ke da ra'ayin mazan jiha na samun karbuwa inda ta samu fiye da kashi 5 da ake bukata domin samun kujera a majalisar dokokin kasar mai gaurayen jam'iyyu asali ma sakamakon kuri'ar jin ra'ayi ya nuna cewa ta samu kashi 13 na kuri'un wanda hakan ka iya ba ta damar zama jam'iyyar ta uku mafi yawan wakili a majalisar dokokin ta Bundestag wani jami'in kasar India ya ce sun kara tsaurara matakan tsaro akan iyakar kasar da Bangladesh inda jami'ai ke amfani da wani abun fesawa mai sa hawaye akan musulmi yan kabilar Rohingya waɗanda suke gujewa rikicin da ya koro su da kasar su ta Myanmar domin kada su tsallaka zuwa cikin kasar ta India. Jami'an India masu kula da kan iyaka sun bada hujjar cewa sun yi hakan ne domin tabbatar da tsaron kasar su. Wani babban jami'in kasar ya ce ba za mu so mu ji musu ciwo ko kuma mu tsare su ba, amma ba za mu lamunci kasancewar ƴan kabilar Rohingya a kasar mu ba. Kusan ƴan Rohingya 40,000 ne suka riga suka shiga kasar ta India bayan da suka ratsa ta Bangladesh daga Myanmar. Ministan harkokin cikin gidan kasar ta India Rajnath Singh ya yi kiran da a maida su kasar su domin sun shiga India ba da izini ba. Yana mai cewa ba su bi matakan neman mafaka ba. Hukumomin yankin Puntland na kasar India mai cin kwaikwayon gashin kansa sun ce sun kama wani jirgin ruwa a makare da makamai kamar yadda suka bayyana wa muryar Amurka.
So labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake komawa ne kan batun Qur'ani kiranyen da aka yi yunkurin yi wa Sanata Dino Melaye daga jihar Kogi. Da farko an yi tunanin cewa wannan batu ya sha ruwa, amma kwaram sai ga kotu wadda ita ce ta dakatar da wannan yunkuri da farko, da kanta kuma ta ce a ci gaba da wannan aikin. Wannan ya sa wakilin sashen Hausa a Abuja Hassan Maina Kaina ya tattaki zuwa ofishin hukumar zabe na ƙasa domin jin shin yanzu wani matsayi ake game da shirya jefa wannan Qur'an ta kiranye. Hassan din ya tattauna da mai magana da yawun hukumar zabe Alhaji Aliyu Bello kuma ya tabo masa batutuwa dama da ke nasaba da wannan batu.
Sakamakon samun wannan hukunci da ita kotu ta gabatar na cewar hukumar zabe na da ikon ci gaba da gudanar da wannan aikin Qur'an kiranye, ita hukumar zabe ta fidda ma jidawalin da za a yi aiki da shi wajen gudanar da wannan kiranyen. Ta yadda aiki na farko kuma mafi muhimmanci shine zuwa tantance korafin da aka gabatar a gaban ita hukumar zabe wanda aka tsaye da ranar 14 ga watan 10, wato nan da ɗan makonni kaɗan kenan. Hukuma za ta je ta jihar Kogi, wannan yanki da mazaɓarsa take, wato Kogi ta yamma kenan, don a gudanar da wannan aiki na tantance korafin waɗanda suka zemi a yi masa kiranye.
To sai dai kuma a ɓangarensa wato Sanata Dino Melaye ya bayyana cewar zai ƙara ɗaukar ƙara har yanzu. To ban sani ba ko za ku jira sai ya abin da ita kotun koli ta yi?
A'a, babu wani cikas. Idan ya ɗaukaka ƙara damarsa ce. Sai dai kawai abin da jama'a ya kamata ta gane shi ne, damarsa ta ɗaukaka ƙara kuma ba za ta hana hukumar zabe ci gaba da gudanar da hidimar da suke gabanta ba, muddin ba kotun ce ta ba da umarnin dakatar da wannan ba. Idan a ƙoƙarin ɗaukaka ƙara da ya yi, ita kotun da ya kai wa ɗaukaka ƙarar sai ta ba da umarni a hukumar zabe cewa a sake dakatarwa, to kaga ai da umarnin kotu ita hukumar zabe za ta yi aiki ba da samun labarin cewa ya shigar da ƙara kaɗai ba.
A baya shi wannan sanata ya nuna kamar cewar hukumar zabe ta ɗauki ɓangare a wannan matsaya, inda yake zargin cewar kuma kunna ce sai an yi wannan kiranye. Me za ka ce akan wannan ƙorafi nasa?
Wato ko ɗaya babu labarin wannan cewa. Sanin ka sanin jama'ar Najeriya ne cewa an kawo korafi na a yi masa kiranyen nan, ba hukumar zabe ta je ta sa mutanen can suka fito suka kawo wannan korafi ba. Sannan kuma hukumar zabe a bisa ka'ida tana da wa'adi da idan ta samu wannan korafi dole cikin kwanakin da ka'ida ta bada na kwana 90 ta aiwatar da wannan aiki. Saboda haka babu wani hanzari, da zarar an samu wannan ƙara kwana 90 kadai hukumar zabe take da akwai ta shirye wannan aiki na gudanar da ƙurar kiranye. Da haka hukumar zabe ba wai tana yin wani aiki ne da wata manufa ko sha'awa ba, illa iyaka don ta tabbatar da tsayawa akan aikin da aka dora mata.
Duba da yadda a baya majalisar dattawan Najeriya ta nuna cewar za ta binciki aikace-aikacen hukumar da shi Farfesa Mahmud Yakubu ko shugaban hukumar zabe ta Najeriya ya rike ta Ted Fund, masu sharhi akan siyasar Najeriya na ganin kamar wannan ka iya sanya hukumar INEC ka iya sanya muku gwiwa wurin tafiyar da wannan aikin. Ya za ka ce akan wannan gore?
wato gaskiyar al'amari abin da yake faruwa shine korafi jama'a ke da akwai kawai amma abin da yake na asali na gaskiya sanin kowa shine abubuwa biyu ne suka zo kusan kace a lokaci daya idan waccar magana da ke gabata a gaban majalisar dattawa tana can a gaban majalisar dattawa kuma to ba za kuma ta kore cewa mu kuma daga nan kuma zabe kotu ce ta ba mu umarnin mu dakatar ba saboda haka umarnin kotu kuma zabe ta bi ta dakatar da wancan aiki yanzu da aka dauke umarnin kotu da haka kuma zabe ta dawo ta cigaba da aikin ta wancan lokaci da ya wuce ake ce kuma zabe ana maganar batu akan shugabanta da sauransu wancan korafi daban da kuma abin aikin da yake gabanta
to yanzu misali idan aka shirye kiran ya dan majalisa ku za ku wani sabon zaben ne ko kuma ya zai
to abin da yake gaba yake na doka shine ita qur'ar kiranye na farko dai ana yin ta a mazabar da shi dan majalisar ya fito akan a cikin kowace rumfar zabe da da can akai takarar zaben sa yadda magoya baya da waɗanda suke goyen bayan kuma a cire shi za su je su kada qur'ar ko ya ci gaba ko kuma ya dawo gida bayan samun wannan sakamako hukumar zabe takan tantance idan har yawan qur'un da aka gabatar sun kai a cire shi to taka rubuta takarda ne ga shugaban majalisar da shi wannan dan majalisa yake wakilci wanda daga baya sai ta sa lokaci ta kuma zo ta zaben cike gurbin sa
to yanzu misali a wannan case na shi Dino Malaim yaushe ake sa ran za ku dauki mataki
ai matakin farko an riga an ambata ranar da za a fara dauka shine za a je a tantance korafin da aka kawo gaban hukumar zabe ranar 14 ga watan October da yake gaban mu za a je
kafin ka ci gaba idan kace tantance korafi me kake nufi
abin da yake faruwa shine lokacin da jama'a ta kawo korafi ga hukumar zabe cewa tana son a cire mata wannan wanda yake mata wakilci akan buƙaci adadin mutanen da sunan nakin su ya biyo cikin wannan takardar korafin kada ya gaza rabin adadin jama'ar da take wannan mazaba da haka idan sun kawo ba kawai daga sun kawo sai mu ce yawan ku ya kai saboda haka gobe aje a gabatar masa da qur'an kiranye ba za a dauki wannan jimla da ta zo da sauran kundin littafan masu jefa qur'a da yake wurin mu aje kowace rumfa a baza kundin jefa qur'a masu jefa qur'a su goyi bayan suna son a cire ko kuma su ki goyen bayan cire shi wannan abin da ake yi shine verification kenan na farko wanda sai an samu wannan sakamako ne sai a kuma koma wannan mazabar ayi qur'ar kiranyen da kanta wanda sakamakon ta kuma zai tabbatar da ci gaba da kasancewa su a kujera ko kuma cire shi
now a tarihin siyasar Najeriya a babayen nan hukumar zabe ta taba gudanar da irin wannan aiki kuma an samu nasarar kiranyen wani daga cikin yan siyasa
to gudanarwa daban nasara kuma daban ga hukumar zabe ayi a gama lafiya shine nasarar ta ba da mutu ne wayacci ko wa aka cire ba abin da ya faru shine a abubuwa irin waɗannan matakai daban-daban a baya an samu irin wannan korafi na kiranye kuma an je an gudanar da matakin farko wasu ma an kai kada da na biyu sai dai kam duk da ba a samu wanda aka cire ba to kuma zabe ba za ta ce ita ba ta yi nasara ba don ba burin ta je in ta je a ce a wane ya ci ko wane ya rasa ba illa iyaka jama'a da ta kawo korafi da shi da ake korafi a kansa kowa ya gamsu cewa an masa adalci
kuma idan an samu nasara wato in an samu nasara aiwatar da wannan ƙuri'ar raba gardama din misali shi mutumin da aka yi a kansa ka san wani lokacin an gudanar da zabe mutum na iya ɗaukar ƙara akan ya yi da ku bai amincewa in an guda da irin wannan na raba gardama shi ma akwai yiwuwar mutum ya ɗaukar ƙara
to ai ba a taɓa hana mutum ɗaukar ƙara akan kowane aiki da aka yi a kansa ba amma kuma wani abu da mutane ya kamata su gane shi ne wanda aka yi wa ƙurar kiranye in ma an kai ga cire shi to ba kuma an ce an haramta masa sake shiga takara ba ne domin lokacin da ake masa ƙurar kiranyen nan ai wani sashi na jama'arsa ce ta nuna cewar ya kasa a shugabancin da yake bata ko wakilcin da yake bata a majalisar da ta tura shi aladi shi bayan an yi qur'ar kiranye sai ya gamsu cewa zai iya sake takara ya kuma ci zabe zai iya shiga takararsa amma daukaka kara kuma wannan ruhun kuni a fanni ne daban wanda idan ya daukaka kara sai ya kawo korafin da ya gano a cikin aikin da ita kuma zabe ta gabatar lokacin da take wannan qur'ar kiranye wanda bai gamsu ba
to sai dai abin mamaki shine yadda wasu yan jami'ar PDP ke cewa wannan kiranye akwai lauje cikin nadi kuma ba za su goyi bayan hakan ba idan an sake komawa fagen zabe domin ku a tattauna wasu da Mustapha Nasir Batsari Muhammad Ahmed Bala Mai Gizo kakakin jami'ar PDP na karamar hukumar Lokoja ga abin da yake cewa
shi ma matsayinsa na dan majalisa baya yin abin da ya kamata a matsayin janajan majalisa, amma wannan ba zai canza mana ra'ayi dan yayi magana akan ma'aikatan state cewa a biya su haƙƙin su ko ne ce zai da shi mu kuma mu yadda ba.
No,
we are full democracy.
Eh yanzu to amma ai sunayen mutane ne aka kai aka ce su suka sa hannu a dawo da shi, kana ga haka ba gaskiya ba?
Ba gaskiya ba ne, saboda ba tuntuɓen mutane ba, duk wanda ya ce maka an sa sunayen mutane, mutanen ne suka sa sunansu da card number nasu na voter card karya yi. Su ne suka yi neman hanyarsu, suka yi martaban jagunsu, suka ci telefon, suka kira aina, suka ce mutane sun samu, amma babu haka, babu wanda ya sa hannu ya ce a dawo da jino na layi.
Yawwa, to ya na ce yanzu ko PDP mai yawa hujjar kuna cewa ba a tuntuɓi mutane ba?
Ba a tuntuɓi kowa ba, abin da ya sa na ce maka zai wuce mu, ana amfani ne da mutane. Ko kuma su ce sun tuntuɓi mutane, su kawo video conference da suka unit by unit, wannan unit kaza ne, mutane mu a kuli ne namu da suka yi su sai so 1,500 to namu ne. Su zo su nuna mana wannan mutanen sun zo sun taya layi sun ce a dawo da jino da layi fita, abu da muke so
kenan.
Amma ba yi haka ba, babu inda aka yi haka, duk wanda ya gaya maka aka karya ne.
Shi ma Alhaji Muhammad Atati Bozi, sakataren kuɗi na jami'ar APC a jihar ta Kogi, bakinsu ya zo ɗaya da Muhammad Bala Mai Gizo, domin ko ga abin da shaidawa Mustapha Nasir ba tsari game da wannan kura'in kiranyen.
Ne a zakatin na sadrin na APC ba inda ba a lokacin local government, ba ni ban ga inda aka yi layi cewa an yi wani referendum ba.
Wato kuna ganin kaman ba gaskiya ba ne haka din?
Ba gaskiya ba ne abin, abu ne kawai mutane ne suka je suka zauna suka rubuta suka yi foto su gina tiri da sauransu kawai suka yi committee.
Kama yanzu ku APC me yi matsayin ku?
Ne ya fi sun nemi ba wanda wani abin, ko ta yake shi ma jino ya mana laifi, domin me ya laifi yin su da shi aka saura jini aka sa wannan zauna. To amma duk da haka da ya zo a kan wannan abin gaskiya, saboda Allah idan muka bari wannan abin ya faru mun sake asarar wani ɗan majalisa, saboda haka mu muna jiran mu ga ranar da za zo a yi wannan referendum ɗin, a ranar ne za mu fito mu gani waye suka yi tsani. Muna so mu ga kowa a ranar, domin mu ba mu ga lokacin da aka zaura a kowane yini ko a kowane ward mutane suka zo suka ce su sun goyi baya ba. Kawai mu je a yi, kuma tunda ba mu da su ne mu masu rai ne, ba dama a yi wani abu a jihar ɗinka ko a local government ɗinka ko a ward ɗinka ko a yini ɗinka da ba ta gina ba.
To sai dai da yake sun taɓo gwamnati a kan wannan batu, mun yi ƙoƙarin ji daga bakin gwamnati amma hakan bai cimma nasara ba. To masu saurare, da wannan ne mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai wani sati a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu Ahmadu wakilan namu da suka haɗa da Hassan Maina Kaina da Mustapha Nasir Batsari, sai mai magana da yawun hukumar zaɓen Aliyu Bello, da Ahmed Muhammad Bala Mai Gizo na jami'ar PDP, da kuma Alhaji Muhammad Bozi sakataren kuɗi na jami'ar APC, sai Solomon Abu da Julie Gresham da suka yi ɗawainiyar sa wannan shirin a faifai. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahotonmu na musamman, a yi sauraro lafiya.
Yayin da manoma suka soma ɗiban amfanin gonakinsu, wata matsala da ke tasowa da wasu ke ganin ka iya kawo tangarɗa yunƙurin samar da cimaka a ƙasa, ita ce ta ‘yan barandan kamfanoni da ke bin ƙananan gonaki suna sai hatsin da aka noma. Daga Yola ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Yanzu aka kotuni ma aka soma girbe amfanin gona, da hakan yasa aka soma samun sauki a wasu kasuwanni kamar da Manatar, Ajen Adama da Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Sunana Muhammad Bello Sa'idu, ina sai da masara, wake, gyaɗa, dawa. Yanzu dai masara, tsohon masara muna sai da shi 13,000. Sabon masara kuma muna sai da shi 9,000. To yanzu dai yafi sauki. Don da ana sai da masaran nan 17,000 tsohon, abuwa ta zo kuma yanzu ana sai da ita 9,000.
Masara na sai gaban mudun nan 420 na saya, karama kuma aka ce 200 na sabon masara.
To sai dai ku, yayin da ma manoma suka soma girba abubuwan da suka noma, wata matsala da ke ma tasowa da kama iya kawo tangarda a yankunan samar da cimaka a ƙasa, musamman a jihohin da balahirar Boko Haram ta shafa, ita ce ma ta ‘yan barandan kamfanoni da kan bi gonaki suna sai hatsin da aka noma. Su dai waɗannan ‘yan barandan zo da makudan kudade ne kasuwanni wasu lokutan ma har gonaki. Ahmad Tukujada na kwatkin shugabannin kungiyar manoma a Najeriya ya kuma bayyana min abubuwan da ke faruwa a yanzu.
Sunana Ahmad Tukur Ahmed Gindau Jada. Kungiyar hadin kan matasa na manoma na kasa gaba daya. Har gona suke bin manoma da kudi. Ba magana ma yalwan abinci a kasa. Tun da yanzu su jari hujja ne kudi kawai suke neman. Target nasu su raba manoma da amfani su ba su farin kudi su dauki kayan kuma su kai kasa su dawo da shi a sashin da zai fi karfin manomin ma ba zai iya saya ba.
To kuma yasa manoman ke sai da hatsinansu?
Akwai ba yadda za su yi domin suna bukatan kudi na karasar da wayansu ayyukan suna da fasa akwai rashin lafiya akwai kudin makarantar yara akwai dai hidimomi da yawa wanda dole sai su raba da amfani nasu su karbi kudi.
Ku ba ku gargadin su ne?
To ku kai ya za ka yi alzibai babu tallafi ai. Ba maganin wannan su kamfanoni yanzu kokarin da muke su ma su kawo nasu kudin a tallafa manoma gwamnati ta yi masu hannu da shuni su yi mu kungiyar shugabannin kuma muna dan ja amma ba ka da koya kake so kace kana so mutum kare sai da abinsa kai baka kawo masa abin da zai gudanar da rayuwarsa ba
to wai kowane illa hakan ke da shi ga samar da cimaka a kasa honorable Abdullahi Firambe son commissioner manomi kuma masanin tattalin arziki ya ko bayyana illa da ke akwai ga wannan lamari.
To Abdulaziz, irin wannan shine ake ce da shi an gudu ba tsira ba. To irin waɗannan abubuwa gaskiya ba sa haifar da dame ido daga ƙarshe saboda da zaran an tsidi waɗannan amfanin gonan an sai da su waɗannan wanda suka sayar kamar yadda kullum muke faɗa har yanzu bamu da manoma a Najeriya misali kamar yadda wasu kasashe wanda suka ci gaba za ka ga akwai manomi guda ɗaya wanda zai iya ciyar da jihohi da dama to amma a Najeriya har yanzu hata gwamnati kanta ko da ace ta bude filin noma ne har yanzu babu gwamnatin da zamu ce za ta yi tinkawo za ta ciyar da local government guda ɗaya ko kuma in ta fitar da amfanin gonanta ta sayarwa al'umma zai sa farashi ya zanna farashi ba zai haura ba to duk lokacin da aka zo aka sai da amfanin gonan nan wa ainihin wato waɗannan ƴan kasuwa da suke saya ko masu kamfani ne da sauransu to daga ƙarshe fa manomi kuma in ya sake dawa zai nemi abin da zai ci wato gab da damuna kenan to wannan lokacin za ka ga amfanin gonan kuma sun koma sun yi tsada sannan kuma masu sayan ma za su yi cikin wahala an koma gidan jiya kamar yadda na gaya maka wannan shine an gudu ba tsira ba to waɗannan kamfanuka da suke irin waɗannan abubuwa din maimakon da su duka ajiye kuɗi kawai domin sayan waɗannan amfanin gonan da yana da kyau su dai su bude wata kafa ko wata kofa da za su dinga tallafawa manoma idan suka tallafa musu ta yanda misali idan manomi da zai nome hekta guda ɗaya ne kawai to sai a tallafa mai tanda zai yi noma hekta biyar hekta goma ko ma sama da haka to kaga a wannan lokacin dole za a shiga wasu yarjejeniya a wannan lokacin ne za ka ga cewa da wannan hekta ɗaya da za ka ke sayarwa domin ka zo ka sayar ko kuma ka yi dunka ka ci da iyalanka to yanzu ka fara da abin kaga su mabukata wato masu kamfani da waɗannan ƴan baranda din za su amfana wajen saya shi ma kuma manomi zai amfana wajen sayarwa kuma abin da ya ajiye domin ya amfana da iyalansa da sauran abubuwan shi na yau da gobe bai taɓa wannan ɗin ba to saboda haka gaskiya batun a ce yau ma manoma sun sai da amfanin gona su musamman mu arewa maso gabacin kasar nan in ka duba mun yi fama da tashin hankali a yanzu haka da nake gaya maka da dama daga cikin manoman mu ka dauki jihar Adamawa alal misali gefen Madagali gefen Mubi da Simicika kai da ma wasu bangare har yanzu na cikin jihar Adamawa ba ko ina ne manoma suke iya zuwa domin su je su yi
kawai yanzu dai babu wata dokar hana kamfanonin su yin hazi daga hannun kananan manoma to sai dai kotuni ma wasu jihohi suka soma daukan mataki na ganin ba a shiga mawuyacin hali ba kamar yadda kwamishinan harkokin noma a jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da rikicin Boko Haram ta fi shafa Ahmad Wazir ke cewa
muna kokari mu ga yadda manoman mun za su sai da komai sai dai su sai da waɗanda za su nuna da alaman suna so su kawo hannun jari Adamawa don su kafa masarrafin albarkatun gona nan gaba mu fara da wani relationship da su kenan tun yanzu and then mu ainihin gwamnati za ta riƙa monitoring yadda abubuwan ke tafiya in ya kama wani lokaci nan gaba mun ga za mu shiga illa na rashin abincin da yadda ake fitar shi to za mu yi wani abu amma a yanzu haka ba mu so mu tsoratar da masu za su sai albarkatun noma da manoma muke girba za mu kuma so mu kawo manoman mu matsala ta sarshe.
Koma da menene dai hukumomin ce maka da sun sha magagarin cha muddin ba tashi tsaye ba to fa labu da za a iya fuskantar karancin abinci a arewa maso gabashin Najeriya sakamakon cewa wannan tu'anati na Boko Haram ya mako raba manoma da dama da gonaki. Ibrahim Abdullah Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Muhammadun gawo mai waka na shirya maku wakan noma nazo gare ni yoni abeku domin ku rike aikin noma
lillahi kadisa allah malam babu kalamin noma
nazo gare ni yoni abeku domin ku rike aikin noma
lillahi kadisa allah malam babu kalamin noma
malai himma da abcd garba maza jan aikin noma Nazo ne lalle ni abeku domin kun ce ka aikin noma
Lillahi kadisa Allah malam babu kalamin noma
Sai ku bada masa in zamani yanzu ka babu sana'a kai shi
Lillahi kadisa Allah malam babu kalamin noma
Sani sai Allah yone ka babu kalamin noma Ya bi fatauci wa dillanci karku sake bisa aikin noma da zamanin zamun na yara gida manya na gona
lallahu kadisa allah malam babu kalamin noma
ta ababa uba ayaro kana dadi a sai ka tafi gona
lallahu kadisa allah malam babu kalamin noma
ta ba fida uban shidda ali mata suke lalura aure
lallahu kadisa
da uwa sai sun yi shari'a in mun tace gaban rabani
lillahi kadisa allah malam
babu kalamin noma
sun goya mu suna ban nono in ka girma tsaya kai noma
lillahi kadisa allah malam babu kalamin noma
sun goya mu muna masu zawo da tumbuɗe da amai da fitsari
lillahi kadisa allah malam babu kalamin noma
tabi uwa da uban ka kacere mata ta bi mi jin kikira
lillahi kadisa allah malam babu kalamin noma
kwaki uwa da uba ya ta bi sai da uwa da uba aka tira
lillahi kadisa allah malam babu kalamin noma
lillahi kadisa allah bari in babu kalamin noma ya bi fatauci wa dillanci ku sake bisa aikin noma kaka kita noma dan sabin ka gidan mai noma
lallahu kadisa
allah malam babu kalamin noma
in saraki kaka kita noma dole ka zo ga talaka karo ko
lallahu kadisa allah malam babu kalamin noma
in falake kaka kita noma ka kai riba kaka ba mai noma
lallahu kadisa allah malam babu kalamin noma
malamai ku bi aikin noma noma na kama muku fama
lillahi kadisa allah malam babu kalamin noma
sai da gida ai sai mai noma mace da yunwa wace sai sa
lillahi kadisa allah malam babu kalamin noma
sai da gida ai sai mai noma mace da yunwa wace sai sa
ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya.
To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.